Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalar da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shirin za ku ji ko shin yin adalci daga shugabanni zai sa a magance matsalar sace-sacen mutane. Sa'annan kuma an yi zargin cewa rashin biyan kuɗin fenshi ya sa wasu mutane kamuwa da ciwon hawan jini, wasu ma har suna mutuwa a jihar Adamawa. Sai kuma da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar. Kada kuma a mance akwai ra'ayin ku masu sauraron mu.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ‘Yan sandan dakila zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zangar da suka yi dandazo don tarwatsa su. Masu zanga-zangar da suka bayyana a daidai lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a filin jirgin saman Brussels a makon da ya gabata. ‘Yan zanga-zangar da ake wa lakabi da Right Wing sun bayyana suna rera waƙoƙin ƙin jinin karɓar baƙin haure da kuma ƙamewa irin ta ‘yan Nazi. Wani mai sana'ar yin gidaje Monique Stark ya ce sun saba bayyana a irin wannan siga don dagula al'amura matakar wani abu ya faru babba makamancin haka a ƙasa. Tun dai faruwar wannan lamari ne da ya halaka mutane akalla 28 ya jikkata da dama. Jama'a suke ta wannan dandali suna taruwa domin jimamin yi ga waɗanda abin ya ritsa da su. Waɗannan mutane da ke da'awar cewa su ne 'yan tsiraru masu adawa da ta'addanci suna isowa sai naushe-naushe a tsakaninsu da masu zaman makokin.
Jami'ai a Pakistan suka ce wani bam ya tashi a wajen gandun shakatawar jama'a a Lahore da ke gabashin kasar a jiya Lahadi. Ya kashe akalla mutane 65 da raunana akalla mutane 300. Wani mashawarci akan harkar lafiya na gwamnatin lardin Punjab, Salman Rafiq, ya ce mata da yara suna daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su. Haka kuma akwai waɗanda suka samu munanan raunuka a cikin waɗanda aka garzaya da su zuwa asibitoci. Shedun gani da ido sun ce iyalan kristoci da dama suna murnar bikin Issa a gandun Gulsham Iqbal lokacin da fashewar ɗin ya faru. Kakakin ƙungiyar Taliban a Pakistan da ta ɓalle da ake kira Jama'atul Awrar ya ce su ne suka kai harin da niyyar fakon kristoci. Da kakkausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin a wata sanarwar da kakakin majalisar tsaron ƙasa Ned Price ya fitar. Ya bayyana cewa wannan hari ne na matsorata da suka kai akan wannan kyakkyawan wajen shakatawar jama'a. Ana cikin haka ne kuma dubban 'yan kasar suka yi zanga-zanga nuna rashin amincewa da hukuncin rataya da aka yankewa Muntas Kadri bisa laifin kashe gwamnan lardin Salman Taseer a shekara ta 2011.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sojojin gwamnatin Siriya tare da goyon bayan kai hari ta sama da dakarun kawancen Rasha sun sake kwace ikon garin Palmyra mai tsohon tarihi daga hannun 'yan kungiyar ISIS. Kamar yadda masu fafutuka da kafar watsa labarai ta ƙasar suka bayyana, sun ce 'yan ta'addar an kai musu hari kuma an ci galaba a kansu ta hanyar nuna kwarewa ga yaƙi da kwatar garin. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad a wani jawabi da ya yi lokacin taronsa da wasu wakilan 'yan majalisar Faransa a Damascus ya ce wannan nasara alama ce ta irin kwazon sojojin Siriya da abokansu na taron dangi wajen yakar ta'addanci. Su kansu dakarun na ƙasar sun bayyana a jiya Lahadi cewa sake kwato Palmyra daga hannun 'yan tawayen wani babban buge gwiwa ne gare su su 'yan ISIS, inda suka kwace garin watanni 10 da suka wuce, suka kuma ɓata ababen tarihin da ke zaune a garin kusan shekaru 2000 da suka shuɗe. Faɗan dai da ake ta fama ya ɗan ɗauki lokaci a 'yan kwanakin nan yayi zafi wanda kuma suka kwashe makonni kamar uku ana fafatawa inda sojojin taron dangi suke dada kutsawa Palmira domin fatattakar 'yan ta'addar kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama dake tsuguna a Burtaniya suna yiwa yakin na Siriya kallon ƙurilla sun ce raguwar mayakan kungiyar ta'addancin sun ruga tare da komawa baya zuwa da'irar Azov inda kuma suka kwace ita Palmira wata dama ce inji sojojin ta cewa gwamnatin Siriya suna cin nasara akan su inda kuma gudun su wa'annan zuwa wannan Dar Ezzor gari ne dake da mahada da Raqqa da kuma kasar Turkiya har zuwa kudancin Iraki wanda hakan yana iya zama lagos su
a jiya Lahadi Papa Roma Francis ya kalubalanci duniya a bikin Easter da cewa ai amfani da soyayya a matsayin makamin magance shedanci da makantar kashe-kashe a duniya biyo bayan harin ta'addanci a Brussels makon da ya gabata. Limamin Dariƙar Katolika na duniya ya yi jawabin nasa na bikin Easter ne bisa tsauraran matakan tsaro a dandalin St. Peter's. Daga baya ya yi jawabin da yake gabatarwa sau biyu a shekara daga birninsa zuwa duniya. Saƙon da ke fatan tunawa da tashin Yesu Almasihu don neman kusanta. Tare da nuna jimami ga waɗanda harin ta'addancin ya rada da su hare-haren da ke ci gaba da laƙuma rayukan al'umma da dama a duniya. Ya kuma yi magana game da yadda ake kin karɓar 'yan gudun hijira waɗanda suke kwarara zuwa Turai. Kwararar da ƙasashen Turai ke fama da ita wacce rabon da aga irin haka tun lokacin yaƙin duniya na biyu. Labarin duniya kenan kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen mutane ya fara zama ruwan dare a Najeriya a cikin shirinmu na ɗazu, Professor Abuba Namaiwa na Jami'ar Anta Diop da ke Senegal ya fara yi mana fashin baki a kan wannan matsala da ya ce har da rashin adalci daga shugabanni. To na tambaye shi shin yana ganin yin adalci ne kawai zai magance wannan matsala?
To yana cikin ababe dan ba a cewa abu kaza shi kawai ne yake cin yake ciwo kan matsala. Amma yana cikin ababe wanda kamar za ya tasiri sosai sosai idan aka yi shi. Amma muddin ya zamanto akwai yara waɗanda su kamar ba su da wani aiki, na ɗaya ana yi amfani da su, na uku su kanka su ma suna iya su tsara kansu kamar yadda aka san ɓarayi suna tsara kansu sai su ɗauki mutum guda su sa a gaba gare shi. To idan ya zamanto kamar ba shirya da abin da adalci ba a cikin ƙasa, to mutane da kowa sai ne ya ƙwato ta kan shi. Mun san da waɗanda suke haka na 'yan tawaye ne suke haka. Wato idan mutum ya zo yana tawaye shi kenan sai ya zo yana kama wannan hukuma wannan kaza domin kawai gobe yayi garkuwa da shi. To yanzu abin ina ganin cewa ga yadda duka muke gani dai ba kan tawaye kadai bane, yanzu duk wanda ya tashi ga kamar yana yin hakan sai yayi shi kenan kawai dan ya samu shi ma ya samu abin lasawa.
Wato ya zama kamar abin ciniki kenan?
Madalla, wato cewa zaman kashe wando hawa yau ko korishin aikin yi ko kuma waɗansu sun zo sun yi amfani da waɗansu kamar sun juye musu kai yana sa mutane suna koma irin haka domin kawai neman azan ciniki. A tuna da cewa fa akwai mayyan mutane in aka ga ana irin haka, akwai mayyan mutane bayan irin waɗannan ababen, wato waɗanda ba ganin su ba ake, idan aka kama su aka kai ma ban sani ba 'yan ta'adda ne ba 'yan ta'adda ba ne shi dai duk inda aka tona za a samu kamar maye mutane waɗanda ke baya irin waɗannan ababen kuma su a kan suna amfani da shi. Idan kuma ya yaɗu a cikin ƙasashen mu to ba tsayi da shi sai ya yi wuya, tun yanzu ne ya kamata kowane matakin ne su ma'aikanta za su ɗauka tunda su ne bisa iko, su suka ce suna iyawa, suka ce matalaka suna iya kare talaka ga duka irin wani mugu abu da ya taso gare su. Tun yanzu ne kamata su yi nazari tun kakin abin ya yaɗu, wato ya zamanto sai abin ya gurɓace sai daga baya kamar abin da ma'aikantan ƙasar nahiyar Afirka suka saba, sa'annan a je ana gudu gabas yamma kudu arewa ana neman maganin shi. A'a, abu tun yana ɗan ƙarami ne kamata a yi maganin shi kakin ya haɗu ko ina.
To Allah ya sauwaƙi.
Amin, amin.
To mun gode da wannan bayani da kuma nan.
Wai gidan gila tubalin gilasai dangi shi gilasai dangi dan gilasai.
To Salihu Garba na nan tafe da rashin tai, to amma a ci gaba da shakata da wannan waka ta gidan gilasai.
Baje mara aske kiwa mai gidan gilashi baje muru wari gi yake wa mai kaza agugu baje mara asa aske kiwa saba maka wa rabo ka sani ni ban yi na ban cuwatar waniwa ni a yau maraji na na sanar ba a da batawa rabo ka zame mini jagora kar na yin zauwa isar da sako na da sani ba da kangarawa.
To kada amince, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To daga can jihar Adamawa, wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu ya ko mana da rahoton cewa
rashin biyan gratitude penshu da kuma masalolin da rashin biyan nan yakan kawo har ya kai da mutanen mu dewa suna mutuwa. Rashin biyan nan ya kawo cutuka dewa irin su hypertension, sai kaga mutun ya faji ya mutu don rashin biyan nan suna mutuwa, kuma sai su ce Allah ya isa mun yi musu wannan bayani.
Shugaban kungiyar masu karban fansho na kasa rashin jihar Adamawa Comrade Samson Almuru ke kokawa game da halin da wasu ƴan kungiyar suka samu kansu a ciki shekaru 6 bayan ajiye aiki. Ya ce bambobin kungiyar abin gwamnatin jiha bashin sama da naira biliyan 10 a matsayin kuraden sallama daga aiki da kuma na fansho.
Yanzu haka ina so in ga maka ma'aikata yanzu soro suke jima su bar aiki, ko da lokacin barin aikin yayi sai dai su yi kokari su bi wasu hanyoyi na rage shekarun haifuwa ko na rage shekarun aiki, domin suna ga wahalan da pensioners suna sha na samun gratitude da pensioners wahalan yakan yi yawa. Kaga yanzu kowa yana jin soro yi retire.
Gwamnatin jihar Adamawa, in ji ta bakin shugaban ma'aikata barista Musa Kaibo, kudaden da ake binta bashin jimlar abinda ya hau kanta ne sakamakon kasawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan abinda ake warewa na kudaden sallamar ma'aikata da fansho na wata-wata kamar yadda take tsarawa a kasafin kudinta kowace shekara.
Allah ya sanusi koyin masaloli especially ma gratuity na mutane. Ita pension ba mu da matsala da ita, kana retire inda ka ba da notice inda doka ya faɗa wata 6 kafin nan ka gama aikinka za ka yi saurin samun pension ɗinka. Amma abinda ba a samuwa a take shine gratuity. Don gaskiyar magana shine gratuity da ma'aikata suke bi mu a jiha ya kai kusan biliyan 9, na local government kuma ya kai wajen biliyan 5. Wayannan ka hada kusan biliyan 14 ake bi mu da gwamnatin jiha da na local government. Gaskiyar magana kenan. Shekarun baya ko kuwa gwamnatin da suka shuɗe a baya an samu mushkila wajen biyan pension din mutane. Don za ka je ka tara shekarun da ya wuce sai ka tara su ayi watanni ba a bada koko ba. To wannan abun shi yasa abun yazo ya taru haka. Kuskure an riga an same ta baya.
Baya ga rashin biyan wasu ma'aikata kudaden sallama da na fansho, akwai ta rashin yiwa masu cin gajiyar fansho ƙarin kuɗi kwatankwacin waɗanda har yanzu ke bakin aikin su a duk lokacin da aka yi musu ƙarin albashi kamar yadda doka ta tanada tun daga shekara ta 2003. Yanzu Comrade Alyosha Sini, shugaban rashin kungiyar masu karɓan fensho na yankin ƙaramar hukumar Micika.
Wata kare da pensioners suka samu sai 2003. Tun lokaci duk kare da aka yi har zuwa ga minimum wage ba kare da aka yi ma pensioners na Adamawa. Shi yasa a yau pension mafi kanta sai Adamawa zaka samu 4,200.
Ga bayanin ɗaya daga cikin wasu masu yawa kuɗaɗen su na sallama jiran gawon shanu.
Sunana Johnson Sule, shekara 1 da wajen wata 10 kenan, amma kuma ba gratuity. In an ja tambaya za su ce sun ba su gama 11-12 ba, balantan mu da muke 2014. To kaga ne harkan maganan gratuity sai wanda Allah ya bashi yanzu kenan mukan
to ko ina ne mabita daga matsalar biyar kudaden sallaman ma'aikata da na fansho ga barista Musa Kaibo shugaban ma'aikata na jiha
mafitan shine yanzu haka muna da niyan zamu nada committee ta je Kano da Jigawa ko ina su sai wanda bai wahalar da jihan su ba kuma suna samun biyan bukatu ma'aikata suna mamarin ma retire don kana retire yau gobe kana samun kudin ka to muna so mu je mu ara irin wannan sarin
Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Nigeria
mun gode Sanusi masu sauraro lokaci yayi da zamu gabatar da darashin tai
darashin tai akan bar araha jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya Salo Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin darashin tai To rayuwar mutane ta yau da kullun ta hada da saye da sayarwa tana yiwa mai saye ya kwari mai sayarwa ko kuma shi mai sayarwa din ya kwari mai saye domin kawo daidaito tsakanin mai saye da mai sayarwa yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa hukumar kare haƙin masu saye da sayarwa a shekarar 1982 amma bata fara aiki ba sai shekarar 1996 wajibi ne kowane dan kasa ya san haƙinsa a harkokin cinikayya domin kada wani ya cuci wani bari na barku da shugaban hukumar kare haƙin masu saye da sayarwa na reshen arewa maso gabas wato Alhaji Garba Kudan da wakilinmu dake Bauchi Abdul Wahab Muhammad
to ita wannan hukuma an kafa ta a 1982 lokacin Babangida to amma bata fara aiki ba sai a 1999 saboda shirye-shirye da sauransu shi yasa bata fara aiki ba to daga wannan lokaci ne ta fara aiki ta fara aiki kuma zuwa yanzu muna da ofisoshi guda 6 akwai daya a Katsina North West Zone kenan akwai North Central Amina akwai North East wato arewa maso gabas a Bauchi sannan akwai South South a Port Harcourt akwai South West a Okshobo akwai South East a Oka sai kuma Lagos office kaga ofisoshi guda 7 kenan muke da su Lagos an musu office din kansu ne saboda kasancewa cibiyar kasuwanci cewa ita kanta ma ita ma zon din kanta ne so yanzu kaji ofisoshin da muke da su guda 7 so waɗannan ofisoshi kowace shiya tana da jihohin da suke karkashin ta wanda suke lura da wannan ainihin aikin wannan hukuma na kare haƙin masu sayan kayayyaki
kuma an kafa su ne domin su sa ido akan wasu irin ayyuka
yawa kuma an kafa su ne akan sa ido akan kare haƙin masu sayan kayayyaki su tabbatar ba a zalunci mai sayan kaya ba cewa abin da ka saya ka samu darajar a kudinka so duk abin da zaka saya ka tabbatar ka sai abu na naira 10 to ya maka aikin da naira 10 ya kamata yi to bangarorin da muka fi samun kuka shine financial sector wato bangaren kudi ina jin ba a kwana 1-2 a gurin nan ba mu anshi complaint na banki ba musamman ATM card muna samun matsaloli mutum zai je cire kudi mashin din cire kudin bai bashi ba amma kuma gashi an cire mai kudin kuma ya je ta lilo a banki sai ta mai walili a ƙarshe don mun akwai mutumin da yazo na yace watan shi 4 a Unity Bank ya je an yi debit account din shi 20,000 kuma ya je sun bai form ya cika ya kai so 5 kai shi har yawan dai hakura ya je suna fira da wani sai ce mai ka kai kara mana consumer protection council sai ce a ina ne office din sai yake sannan ya ga amsa gashi ya zo nan yace mun ranka rede kaji abin da ya kawo ni dai da na hakura amma an ce yanzu wajen ku kila yana zuwa ku mu ce to ya rubuta ba ma an san complaint da baki ya ga amma shi ya zo godiya na dauka ma ya zo ne jiya sai gashi ya zo ya ce mana ai an tura an biya mai kudin shi so da an ka kawo mana complaint zamu rubuta haka da mu kai mu bankin so zamu ga maka cewa ga wani ya kawo mana complaint zamu attach photocopy na complaint din ga complaint din shi ga show muna so mu ji daga wurinka me matsala sai ka samu wani maka kafin sati ya zago sai ka ji an ce an ribasin wato an mayar mai da kudin sa to gaskiya ba ma kwana 2-3 ba mu anshi complaint na banki wata rana sai mu anshi guda 5-6 ma a rana daya so wannan sashi shine kusan sashin da muka fi samun matsaloli sai kuma abin da ya shafi electronics su ma ana samun matsaloli mutum ya sai TV plasma ya je bayayi ko ya sai radio ko ya sai waya to dole ne idan a kase waya ko kuma kase abu bi gamsar da kai ko kuma bi biya ma bukatun yanda kai kar zata ba an rubuta cewa abin da yana kaza yana kaza gashi kuma kaje baya su suka zo ka kawo ƙara wurin mu kuma kace zamu goma hakinka a ƙarshe dole su biya ko su mai maka da kudinka ko su canza maka wani ko kuma dai musulunta domin ɗaya daga cikin aikin mu shine sulhuntawa tsakanin mai sayar da mai sayarwa so zamu zauna mu kira ashe idan ka kawo mana complain zamu kira shi wanda ka sai ka mure shi kai kuma ga ka sai mu zaunar da ku mu jina ka mu jina shi don ba za ka yi shari'a da mutum ɗaya ba in ka kawo mana complain kawai ba za mu dau mataki ba sai mun ji daga bakin wanda ka kawo complain din mure shi a ƙarshe sai mu ga waye mai gaskiya waye mara gaskiya a ƙarshe sai mu sulhunta a tsakanin ku wannan shine
to ganin cewar su irin na'urorin nan wasun yawo suke yi akan titi suna dauke da shi a kansu haka dai mutum ka zo ka sayi wannan abu baka san wurin da wannan ko shagon sa yake zaune to ya kenan idan mutum ya shiga wannan yanayi
to idan mutum ya shiga wannan yanayi mukan ga mai cewa to kai kuskure ka sayi abu akan titi kaga da shago kaje ka saya mun san shagon yanzu akwai complain da ma'ansa dinki wani ne ya bada dinki kuma ya biya kudin dinki amma ana ta mai yawa da hankali ya kawo mana complain yanzu muna nan mun aika ma shi telem da takarda na jin lalle je nema ko je nema mun aika ma da telem ya ba dinki ana ta mai lulululi an ki mai dinkin ne yaya ne an sai da yadin ne menene to kaji mai yanzu ma an daidaita ma an samu mafita yanzu yana gaya muku an samu mafita ma so kaga da bai kawo mana complain din bakila da ba haka ba to irin waɗannan abubuwan ka je ka sai abu akan titi to hadari ne saboda kawai kaga mutum yana yawo da shi aka kaga in kaje ka samu matsala wa za ka yi kara so kai kuka da kanka amma gidajen mai yana ɗaya daga cikin mu dinnan muna da haƙƙi mu je gidan mai mu tabbatar kana sai da manka da safarashi kuma kana sai da shi litan kana da kyau muna da abun gwada mai muna da shi silinda na gwada mai lita 25 ne muka je ka zuba muka lita 25 bai cika shi ba kai laifi muna da shi sannan muna da abun gwada majors in shinkafa nan mun ce kilo 50 ne muka gwada muga 45 shi ma kaga shi ma hukumarmu za ta iya kama ka so da haka mu hukumarmu aiki da kayayyaki da kuma services kaga ba kaman son ba kaga son su aikin su standard na kaya su tabbatar ingancin cewa yana da inganci to muku hada services ya hada da services
to da yake ka taɓo batun maganan mai gidajen mai to ya kuke da batun irin yanda ake cuwa-cuwa a gidan mai ɗin nan kaje ka ga kuna sa ido
alhamdulillah wato kwanan baya an dan samu matsala wato dokan mu ta ba mu dama all products and services doka ne mu namu to amma gudun saboda wannan ɗan matsalan da aka samu mun je mun dan samu misunderstanding rashin jituwa rashin fahimta tsakanin mu da weight and measures cewa su suna ganin ai mu hukumar ba ta da iko ba ta da wannan right din to sai muna samu irin wannan rashin jituwa to da me zai faru sai muka rubuta ma Abuja sai suka ce to yanzu suna nan suna zama da weight and measures a samu matsaya mu dan dakata da wannan sa ido din mu jira za su aiko mana da takarda a rubuce cewa sun samu matsaya za su kira weight and measures su zauna da su su nuna musu to ga fadokan da ta kafa mu kuma ga irin ayyukan mu so da haka in kun ce ba ruwan mu da wannan ashe akwai wani aikin kinan da ba ruwan mu mun kuma hukumar Apex ne Consumer Protection Agency so da haka duk wani abu duk wani services muna da yanci mu je mu tabbatar ba a zalunci wani ba so kaga so a lokacin muna sa ido mu tabbatar ciwon nan ko kuma mai gidan mai ya sai da man shi litan shi na da kyau kuma ya sai shi a bisa farashi in kuma bai haka ba a ƙarshe muna da dama mu aika a rufe gidan mu
kamar irin wasu kayayyaki kamar su kankana doya da dankali haka ana yawo da su a cikin ko wulbaro haka kaje ka saya sai da kaje gida ka ga ba su da kyau zan iya zuwa in kawo muka ƙara akan gashi an sai dan sai abu mara kyau
to alhamdulillah in ka san wajen wanda ka saya kafin ka kawo ƙaran tukuna sai ka je wajen shi idan ka je ne baka sulhunta ba wani na sai doyan ka jiya kaga irin ta da nayanka duk ta lalace yanzu me yayi abin yi zaka mai mun da kuɗi na ne ko ko zaka ban wata shikenan sai kai ta kai da kawo yace shi ba abin da ya dame shi shine ka siya ka kuma biya shi ba ruwan shi to memakon ku fada sai ka zo ka kawo mana kara in ka kawo mana kara in dai ka san inda yake mu kuma zamu gayyato shi mu gayyato ka a ƙarshe kila in yazo nan zamu iya sulhunta ku domin ɗaya daga cikin aikin mu kenan sulhuntawa tsakanin mai saye da mai sayarwa
muna fata masu sauraron mu sun himmatu idan an sayi abu ya kasance ba shi da kyau an san inda ya kamata a kai kara haka ma idan an samu matsala da bankuna da abin da ya jibanci cire kuɗi ko saka kuɗi kamata yayi a je wurin hukuma a madadin bakon mu Alhaji Garba Kudan da wakilin Abdulhab Muhammad ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
to yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu
mai magana Kasimu Aliyu Asada sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Daular Usmaniya mimba a babbar kungiyar mura talaka ta ƙasa reshen jihar Sokoto ina son ku san sako na ga shugabannin masu sai da siyowata na wannan jiha ta Sokoto da kuma gwamnatin jihar Sokoto don Allah da zuwa Allah da annabi su zauna bisa teburinsu sannan a kai ƙarshen wannan tsadar ruwa da ake samu a jihar ta Sokoto musamman siyowata a inda za a sai da leda siyowata yau leda a kan leda naira 120 a sai da fara guda naira 10 ga abu ina ya kai haka a jihar mu ta Sokoto a ce yanzu talaka babu inda zai shan ruwa naira ce sai dai naira 10 don haka ina kira ga bangare biyu bangaren gwamnati da kuma su shugabannin masu da ruwa don Allah da su zauna da su bin kuma a kai ƙarshen wannan tsadar rayuwa da fatar Allah ta nuni domin su abin ya kai kuma kuma za su diba da fatar Allah ya kara ba mu lafiya zuwa lafiya a jihar ta Sokoto da ma ƙasar Benin musulmi ba su daya nagode sunana Kasimu Aliyu Asada da sauran matasan Asada a jihar Sokoto birnin Shehu Cibiyar Daular Usmaniya
assalamu alaikum radio America magana shi gaba Iliya ne kan tije shayi da kin daura Nigeria dan Allah radio America ku daure ku ne kamar Nigeria na ga wanda ita Aliya fada masa wannan huta ta gobara a Kano da birnin Kebbi kasuwanni Allah ubangiji kamar masa da alkhairi Allah ka ba su jinin wannan asara Allah ka mai da musu alkhairi fatana Allah ubangiji sa ba kata karu hazo haka ne na fi iliyar fiti da shayi da kin daura Nigeria
to za mu bi kuma da amin kafin mai sallama ga takaitattun labarai
ɗan sandan daƙile zanga-zanga da motocinsu na feshin ruwa a Belgium sun kutsa cikin masu zanga-zanga da nufin daƙile su masu zanga-zangar da suka bayyana a daidai lokacin da jama'a ke makokin waɗanda suka mutu a harin da aka kai a filin jirgin saman Brussels a makon da ya gabata. ‘Yan zanga-zangar da ake lakabi da right wing sun bayyana suna rera waƙoƙi na ƙin baƙin ƙetare da kuma ƙamewa irin ta ‘yan Nazi. Wani mai suna Monique Stark ya ce sun saba bayyana irin haka don dagula al’amura matuƙar wani abu babbai faru a ƙasar. Jami'ai a Pakistan sun ce wani bam ɗin ƙunar baƙin wake ya tashi a wajen gandun shakatawar jama'a a Lahore da ke gabashin ƙasar jiya Lahadi ya kuma kashe akalla mutane 65 ya raunata akalla sama da 300. Wani mashawarci akan harkar lafiya na gwamnatin lardin Punjab Salman Rafiq ya ce mata da yara na cikin waɗanda abin ya ritsa da su haka kuma akwai waɗanda suka sami munanan raunuka a ciki aka garzaya da su zuwa asibitoci. Sojojin gwamnatin Siriya tare da goyon bayan masu kai hari ta sama na dakarun kawantar Rasha sun kwace ikon garin Palmyra daga hannun 'yan kungiyar ISIS wanda suka kwace shi kimanin watanni 10 da suka wuce kamar yadda masu fafutukar da kuma kafar yada labarai ta kasar ta bayyana 'yan ta'addar sun kasa kwatar garin daga hannunsu inda daga ƙarshe aka murkushe su aka sake kwace ikon garin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya bayyana cewa wannan abu da aka yi babban nasara ce ga sojojin da kuma nuna yadda sojojin Siriya suke da kwazo. A jiya Lahadi kuma Papa Roma Francis ya kalubalanci duniya da a zauna lafiya da nuna soyayya a bikin Easter na bana.
To a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labarin za mu sallama da ku sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu. Tare da fatan za a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jummai Alice a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya.